والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا قار جدد يبود بوديا الله سبحانه وتعالى wanda cikin ikon sa da yardar sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a yau 18 ga watan Sha'ban shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda kuma yake daidai da 5 ne ko 6 6 ga watan Fabrairu shekara 2026 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurbin hali cikin littafin Radul Ashani ila ma'anil qur'an na Sheikh Abu Bakar Muhammad Gubar rahimahullah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka muna ƙarshen suratul a'raf mun tsaya kan aya ta 200 daidai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake kiran bayinsa yana koya musu waɗansu kyawawan tabi'u kamar yadda bayani ya gabata guda uku wanda a kayansu ne musulunci ya ginu gaba ɗaya khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahili to waɗannan abubuwa suna da matukan wahala sai ga wanda Allah ya sauwakawa domin duk mutumin da ya tsayu a kayansu to lalle ya sami istiqama akan addini shaytan shi kuma baya san haka ta faru duk lokacin da ya ga mutum zai samu daidaito yana kokarin ya talalabe shi domin ya kauda shi daga tafarki mai kakke to sai Allah ta'ala ya ba mu abin da zai mana kandagarki daga dukkan wata makida ta kutun goyar shaytan Allah ya ce wa in ma yansagannaka minash shaytani nasqun fasta'iz billah in har wata fusga zaburi ko kuma wani wato kaimi daga shaytan ya fusge ka to sai ka nemi tsaron Allah subhanahu wataala kenan duk lokacin da mutum ya ji wani abu ya karsu a cikin ransa ko kuma a zahiri ya ga zai karkata zuwa ga wani abu wanda Allah da manzansa baya so to mutum a lokacin sai ya ta'awudhi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim mun ji kuma nau'in afkar wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar duk wanda zai ce a rana la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ya fada da sati sau 100 to har ya mare ya ce Allah zai bashi kariya daga shaytan kenan gidan ya fada da yamma ma har ya asubance Allah zai bashi kariya daga shaytan wannan duka falala ce daga Allah da ya kaddara shaytan zai fice ne mu dan shine jarabawar kuma sai Allah ta'ala cikin rahamarsa sai ya ba mu ababen da za su zamanto mana garkuwa muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin shaytan don haka idan mutum ya ta'awudi tare da zuciyarsa ya mika ta zuwa ga Allah insha Allah Allah zai taimake shi akai malam yace kuma bayyana annan nasu inda sama'il wa'zi wa dhikr qismani sannan kuma sai aka mana bayani cikin abin da ke zuwa cewa mutane a yayin jin wa'azi da yayin jin tunatarwa fadakarwa sai rabu kashi biyu ismun yata'izu wa yattaqi akwai bangare guda in suka ji wa'azi za su wa'aztu kuma za su kiyaye abin da ake so a kiyaye Allah ka samu cikin su wa idza dakhalahu shay'un minash shaytan nadima wa raja'a in wani abu na shaytan ya bujiro masa sai ya dana sani sai ya koma ila tariqil mustaqim zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya bana da shaytan zai sanya masa wani takaburma sai ya fada to nan da nan zai gane kuma zai yi nadama cewa yanzu fa ya fada cikin sharrin shaytan ne ya aikata laifi sai ya dawo wajen ubangijinsa ya hanya mai kakka kuma sai Allah ta'ala ya yafe masa wa qismun akwai bangare guda kuma la yata'idhu wa la yattaqi shi baya wa astuwa ko an yi wa azin kuma baya kiyayewa ko ya fahimta wa yastamiru ala dalala sai ya doge a kayan fatansa da ya zaba, hakan yake so. Wai sa'idu shaytan fi ibdalil haqqi, kenan yana taimaka ma shaytan ne wajen bata gaskiya, domin babban komanda na san rushe gaskiya shine shaytan. In har mutum kuma ya ji gaskiya ya santa kuma yake bi, kenan ya taimaka ma shaytan wajen a rusa gaskiya. Faqala shine Allah ta'ala yace,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
الله تعالى yace innal ladhina taqaw, lalle wadannan da suka yi takawa, takawa shine imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi, ayi kokarin kwatanta umarni a nesanci kuma abin da aka hana. Ai ittabi'u amra Allah fi jami'i harakatihim wa sakanatihim, wadanda suka bi umarnin Allah a dukkan motsin su da dukkan al'amuran da suke gudanarwa. To su masu irin wannan sifa, idza massahum da'ifun minash shaitani, idan har wata fusga daga shaitan ta shafe su. Wa fi qira'atin da'ifun ay shay'un min waswasati shaitan, wani abu daga cikin waswasi na shaitan da zai kimsa wa mutum a cikin zuciya. Wa alamma bihim, kuma ya yi kokarin tabar da su. In wani abu na waswasi mina shaitani daga wajen shaitan ya shige su, tazakkaru, a lokacin sai su tuna, sai su wa'aztu, su waiwaya zuwa ga wa'azin da aka musu da ilimin da suke da shi, sai su fadaka, wato za su tuna iqaballahi wa thawabahu, kamun Allah subhanahu wa ta'ala azabarsa da kuma ladansa. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah yake ambata ɗaya daga cikin matsala na cutarwar da sako yake wa mutum shine yana masa bukulu na aikin alheri, domin a duk lokacin da mutum ya yi sako, kaga a daidai lokacin da yake aikata wannan sakon ai lokaci ya wuce ko? In minti biyar ya yi, in minti goma ya yi, in awa ɗaya ya yi, in sama da haka ya yi yana sako, yanzu zunubi ya samar wa kansa. To aikata zunubin nan kuma ya maye gurbin wani alheri ne, inda ya aikata zai samu. Haka ne ko? Haka lamarin yake. Ko dai mutum ya yi gulma yana ta samun zunubi, yanzu gulma sai ta hana shi yin zikirin Allah da zai samu lada. Ɗaya daga cikin matsalar laifi kenan. Wato takan maye gurbin aikin alheri. To don haka idan har suka aikata laifi, tazakkaru iqaballahi, sai su tuna azabar Allah da laifin zai samar musu. Wa thawabahu, kuma su tuna ladan Ubangiji, inda sun aikata ayyukan alheri za su samu, yanzu kuma ladan ya kubce. To in suka wannan tuna sai su yi nadama. Shi ne Allah ya ce fa idza hum mubsirun, sai ka gansu suna ganin hanya, sun dawo hayyacinsu, sun dawo basirarsu. Ai mubsiruna alhaqqa min ghairihi, sai su iya ganewa gaskiya daga waninta. Fayarji'un, sai su dawo kan gaskiya din. Waɗannan bangare wa'azi ya musu amfani ke. Ai inna massa shaytani ya'mi wa yatamisu wa yaghliqu albasira, wato shafar shaytan fusgarsa tana makantarwa kuma tana shafewa kuma tana yin rufi ga basiran mutum, sai ta rufe masa basira. In banda basira ta rufe, yaushe mutum za a allantar da shi? Misali, basira ta rufe, in banda basira ta rufe, yaushe mutum zai je duka wa gunki? Yaushe mutum zai tsuguna saniya ya ce wai za ta masa gafara, za ta ba shi kara? yaushe mutum zai je kabarin da ya mutu aka binne shi shekara da shekaru baya nan bai san me yake faruwa ba kuma wai shi yake nema ya masa wani abu ya bashi kariya ya masa kaza kaga wannan duka akwai rufewar basira a ciki yaushe mutum Allah ta'ala ya bashi mulki ya bashi dukiya amma kuma yanzu zai je wajen wani shine kuma zai kare masa wannan dukiyar dan haka yanzu trailolin da ya samu wani ne wai zai kafe masa su yadda ba za su lalace ba a tsare masa shi daga magabta kaga akwai batun basira to don haka shi shafar shedan kullun in shedan lalabu mutum sai ya toshe masa basira akwai abin mamaki wallahi yanzu shugaban India ne wata rana a gan shi yana breakfast shi wannan Mahindi ne kowaye sunansa matsiyacin nan da yanzu ya kawo gaba yake tsanan musulma yake ingiza jama'a kuma a tsani musulmi a kasan India kuma ake musu duk abin da ake yi kaga dai mutum ne mai ilimin boko yana da PhD kuma sanannen mutum ne ta wajen karatun boko din ya shiga siyasa wayayye ne a duniyance amma sai gashi an dauko sabon kashin saniya iya kashin ba tare da miss ba an zuba masa afleti yana sha da cokali tabaruki ne wai tunda suna bautar shanu to kaga wannan basirarsa ta shafe hankalinsa ma iliminsa bai masa amfani ba hankalinsa kuma ya gushe to haka shafar shedan take haka shafar shedan take zaka ga mutum ne ga wurtacce ana taka masa nesa watakila wani matsayi ne da shi a gwamnati ko ma wani excellency ne ko makamantan wannan sai abin da ya faɗa yana ta zazzara ido amma kuma sai kaga ya je shi wajen wani kazamun boka a wani waje ya rusuna masa akan wai shine zai masa abu kaga akwai batun basira to shine nan ayat take nunawa ay inna massa shaytani ya'mi wa yatmusu wa yaghliqu al-basira shi shafa shaytan fusgarsa takan makantar ta shafe kuma ta rufe basirar mutum walakin at-taqwa allati tuwassilu al-quluba billah tafsahu basair ashabiha amma taqwa sanin Allah da bin dokar Allah da kiyaye abinda Allah ya faɗa da manzansa wanda shine yake sadar da zukata zuwa ga Allah in dai mutum yana tare da shi to tafsahu basair ashabiha ita tana budewa basiran ma'abutanta daga sun ga abinda ba gaskiya ba sun gane shi mai imani wallahi ba za ka masa walwala abinan ka walwalniya ba ba za ka masa walawala ba nan da nan zai gane nan da nan zai gane Allah ya sa mu dace wa takshiful gashawata an uyunihim kuma tana yayewa yana da take idanun duk wanda yake da takawa in har akwai yana to basira tsoron Allah kiyaye wa'azi yana cire masa wannan yanar shi ganin abu yake warewake dan haka ba za a masa kawalwal ne ba to amma waɗansunsu waɗanda ba su yi amfani da wa'azi ba fa sai Allah ya ce wa ikhwanuhum amma ƴan uwan shaytanu kan ai ashayati wato ƴan uwan shaytanu kan ƴan uwan shaytanu ikhwanu shayatin min al-kuffar wal fusaqi kenan ƴan uwan shaytanu daga cikin kafirai da fasikai waɗanda suka jibinci lamarin shaytan su kan yamuddunahum fil gayy shaytanun suna ƙara musu reinforcement ne ƙara ƙarfafa su da gudunmawa suke ba su gilgayi wajen shiga barna ƙara ingiza su suke sai su ta tafiya saboda me su sun shafi shaytan dan ba su ji wa'azi sun yi amfani da shi ba kuma Allah ta'ala ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna menene wa man ba ita nake nema ta cikin daha ba da Allah ya ce nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu karim me farkonta wa man ya'ish an dhikri arrahman wa man ya'ish an dhikri arrahman duk wanda ya bijire ma wa'azi daga Allah nuqayyid lahu shaytana to sai a manna masa shaytan ya manne a jikinsa qayd asalin alqaidu shine dan fatan nan kaman leda da take cikin kwai dafaffe in ka dafa kwai yana dauke da abu guda biyu akwai alqashr akwai alqaidu alƙashar shine wannan bawon bayan sannan bawon bayan kuma zaka ga ƙanmu dai namu da muka sani ba wancan ɗayan ba shi wata kila bai da wannan bawon ko shi ma yana da shi to amma yanzu kaman ƙan zabuwa shi in ka dafa shi ai lalle zaka ga wannan ko to in kana kokarin raba shi da jikin ƙan sai kaga sau da yawa sai ka kunci ne ma jikin ƙan ko sai ga jikin ƙan yana fita saboda kana son amanne yake da shi to shine kai shine Allah yace duk wanda ya bijire ma ambaton Allah ma'ana yaki Qur'ani da wa'azin da Qur'ani yake dauke da shi sai a maida masa shedan ya zamanto tamakar kaibu a jikin kwai sai ce fa huwa lahu karin shine abokin gwamayya sa kullun ba sa rabuwa ai shi saka misali wanda suke almubazzaranci suke yin abinda Allah yace da dukiya kuma su aikata sako da dukiya sai Allah yace innal mubazzirina kanu ikhwanu shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura su wanda suke almubazzarai masu irin wannan su hana zakka amma za su kashe kudin su a wajen party imana su kashe su kifa da zakka amma idan biki yazo kuma za a kashe saboda wannan ai wanda yake daga wanda yake sharan masallaci ai zai ta kasuwa kaga mutum ya ke bada zakkar Allah yanzu kuma akwai ta tinubu ta dole ko za ta fara aiki sai yanzu lissafa kudin kowa ake yi ana duk kudin ka da ya shiga account ana lissafawa sai wannan shekarar 2026 ta kare an tsallaka ta zuwa wajen January ko February zaka gani a koriyar ka kaga a cikin miliyan ɗaya kaddara in miliyan ɗaya ta kai nisaban zakka nawa ne zakkarta 25,000 haka ne ko to tattalin kuma 150,000 ne wanda yake sharar masallaci zai ta kasuwa kaga wanda suka ki ba da zakka ta Allah a ƴan uwansu da suke hada sahu da waɗanda suke tsayawa kan gawar yatumarsa idan ta rasu da waɗanda dai ga sunan musulmi kuma yana da lada tattalin kuma ba lada Allah ya kawo sauki to Allah ta'ala ce wa ikhwanuhum amma ɗan uwan shedan kan waɗanda suka ki wa'azi suka kiya masa Allah ta'ala ce muddunahum fil ghayyi shedanun za su dinga karfafa su ne suna ba su gudunmawa cikin bata ai fi dalali wa shakki min masi shaytan suna shiga cikin bata da kuma kokunto a dalilin wannan shafar da shedan yayi thumma la yaqsirun sannan kuma za su taɓa takaitawa ba su shaidanun fi imdadihim aw maddihim wajen ba su ƙarfafa su akan wannan bata da kuma ƙara musu wato gudunmawa reinforcement wajen bin bata kullum in gizawa yake ka san mutum in har ya zaɓi yake wa'azi yanzu wanda aka masa wa'azi aka ce ko kayan nan ka rabu da su sai ce Qur'ani fa suke karantawa malamai ne fa Qur'ani addu'a suke yi shi bai san inda wallahi bai san daban garin ba shi gane yake malamai ne to in an ce waɗanda ka roƙi ubangiji tsakaninka da ubangiji kai dan karanta qur'anin ka roƙi Allah ya ce a ai addu'a suke shi ke za su ce sai an yi yanka rago aka yanka to sannan a hankali kaga tunda yanzu ya ke jin wa'azi to shaidanu kuma za su dinga ingiza shi ana ingiza shi su waɗancan ɗin suna kai shi gaba a hankali tun ana yanka rago ne za a yi sadaka a naman ko masa ko abin da ya kama da haka ko goro farin goro ko abin karago ko kome ma suka faɗa dai to a hankali kuma advancing ake yi ana kaiwa mutum zuwa ga abin da ba shi da kyau ba tare da ya sani ba me ya saka wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi ƴan uwansu shaytanu suna ƙara ingiza su suna ƙara taimaka musu da reinforcement su dinga shiga fata kaga daga rabon goro daga yankan dabba to shi kenan yanzu kuma za a kai mutum a ce bunsuru yanzu ake so ai ita ma dabba ce amma sai a ce baki kenan ko kuma a ce tunkiya mai ido ɗaya me yasa mai ido ɗaya haka shaidanun suka faɗa to tun ana tunkiya mai ido ɗaya ana ganin ai tunkiya ita ma halal ce to a hankali sai a ce to a je a samu ƙasar kabari ya ce abin fa da wahala shi kuma zuciyarsa ta ɗanfara sai ya je ya ɗebo ƙasar kabari ko ya sa a ɗebo masa ya biya wani aje a ɗebo kawai ƙasa ne ta kabari ba wani abu ba daga ƙasar kabari yanzu a kai shi kuma zuwa kan likkabari daga likkabari kuma ba mamaki sai a kai zuwa ga makogoro ya cire sabuwar gawa daga nan kuma sai a ce masa sabon jinjiri ake so a yanka jinin nasa a sha ba haka ake tafiya ba yamuddu wa ikhwanuhum yamuddunhum fil ghayy to duk wanda ya bijire yake jin wa'azi tun farkon sa to ya bi shedan kenan duka yidlahu shaytanan fa huwa dahu qarin kamar yadda Allah ya faɗa wata aya kuma wani abu shedan fa yana tare da kowa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisin imam muslim gashi ne ya kawo a kasa daga abdullahi ibn mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu min aljinn ba wani daya a cikin ku face an wakkala masa abokin tafiyarsa daga cikin aljinni yanzu aljinni nawa ke da su a nan masallacin sa da yawa ko kowa yana tare da nasu aljinni kuma shaytani ne dan rundunar iblis wanda shi aikinsa ya zo ma plus marking kamar yadda ake dai akwai 11 da 11 ko su suke yazo kowa da akwai abokin tafiyarsa eh in wannan yana can an tabo abun nan ko in wannan yana can ai kowa yana tare da shi ko to karinin sa kenan eh Allah shi zai ku raba ku da kallon ball din fata lokaci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani face yana tare da shedanin sa kowa yanzu a nan waje yana haka annabi ya fada wa huwa sadiqul masduq mun gaskata abin da ya fada Allah ya ba mu iko muku karfin shedanin mu kalu sahabbai suka ce wa iyyaka ya rasulullah saboda ai larabawa ne annabi ya ce ma minkum min ahadin nan da ya fada siga ce ta umumi dan haka sun fahimci sakon annabi shi yasa ka basu nemi karin bayani ba dan maganar warewa ke take sai suka ce wa iyyaka ya rasulullah har kai ya manzon Allah kada sai annabi ya ce wa iyyaya hanni sai ya ce illa anna Allah a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bil khair yace hanni sai dai ni Allah ya taimake ni akan nawa ya musulunta baya mun umarni sai da alheri ka san da ai a lokacin kuruciya sai kaji mutum yana cewa oh wata zuciyar ta ce min ne kaza wata zuciyar ta ce min ne kaza da gaske ne kuma ba zuciya biyu ne amma ji alal lahu da rajul fil min kalbain fi jawfihi ba sa ma zuciya biyu ba amma waswasi ne na shaytan lammatun min ash-shaytan wa lammatun min al-mala'ika kamar yadda yazo cikin wani hadisi nan ana umarninka da kyakkyawa ne yi kaza bawan Allah kamar yadda kuma kowanne mutum yana tare da mala'iku guda nawa biyu dan nan haka da yatsuna mala'iku nawa ke tare da shi a biyu yana tare da mala'iku guda hudu ne akwai wanda suke marubuta anil yamini wa anil shimali qa'id su ne masu kiyaye aikin mutum masu ba da shaida sannan kuma Allah ya sanya wa mutum mu'aqibat min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah akwai mala'ika daya gabanka akwai mala'ika daya bayanka suna tafe da kai su aikin su ba rubuta aikin ka bane ba abin da ya dame su da abin da kake ba su da case da aikin ka su in Allah ya musu umarni wata musiba ta zo sai su kare ka in kuma Allah bai baka bai ba musu umarni ba sai su koma gefe su barka da musibar su aikin su kenan idan Allah ya kaddara kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan Allah ya kaddara abu zai samu mutum to ba abinda suke sai su koma gefe fa khalla bainahu wa baina sai su rabu da shi da abin shi yasa sai ga mota ta yi tambule bule a ce kowa ya mutu amma abin mamaki wani ya tsira a ce ya ake ce wa gani ban sani ba ni da kawai na ganna a gindin kargo ko gindin wani abu shi da ya gan shi a waje sai yar kujewa kawai da yayi mu'aqibat ne suka wurga shi waje suka masa kuma safe landing in kuma Allah bai kaddara ba shikenan shi yasa Allah ta'ala yace lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amri Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta idha yughayyiru ma bi anfusihim sai Allah yace ne fa idza arada Allah bi qaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min duni Allah min waq idan kuma Allah yana nufin mummunan ya shafi mutane ba wanda isa ya tunkuje ko ba shi da wani mai karewa hatta mu'aqibat saboda suna aiki na bisa umarnin Allah to dan haka mala'ika guda hudu ne to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni Allah ya taimake ni akan nawa ya musulunta dan haka umarnin da zai wa annabi ma ba zai masa umarni da mummuna ba me yasa annabi ma asumi ne duk wani abin da zai zamanto na batunci a gare shi Allah ya kauda ba wani abu da zai yi mu annabi illa to amma kai ne kake gogarwaya da naka Allah ba mu yi kofin karfin su to kaga da wannan ayoyin sai raba mana mutane kashi biyu wajen shauraron wa'azi da kuma yadda suke ta'ammuli da shaydan Allah ta'ala yace bal yastahiduna fi ibdal al-haqq bi su'al at-ta'annut wa talab al-ayat ghayra nadirin ila mu'jizati al-qur'an an jingina wannan bayani a tayin wadanda suke mushrikai su kan sai su yi ta kokari wajen bata gaskiya bi su'al at-ta'annut suna yin tambayoyi na katobara wa talab al-ayat suna neman wai sai an kawo musu ayoyin mu'jizozin da za su tabbatar da annabi ne ghayra nadirin ila mu'jizati al-qur'an ba sa la'akari su duba cewa qur'anin ma bakansa mu'jiza ne dan sun kasa kawowa irin sa to shine Allah ta'ala yace wa idza lam ta'tihim bi ayatin idan har baka zo musu da wata aya ba min maqatarahu daga abin da suka bida suka kaga suka ce kaza muke so ka kawo mana irin kamar naqatu salih sai annabi bai kawo musu ba qalu wai sai su ce masa laulash tabaita to dan me saka baka ka kirkiro ta daga wajen ka ba aka sai kirkiro ta in kai da gaskiya annabin ne an sha'ata ha min qibali nafsik ka samar da ita manta dan kai da kanka yaquluna zalika tahakkuma wai suna fanin haka ne suna wa annabi ba'a ha to tun da ran gagar ka kawo mana ayat da kace Allah ne ya aiko ka to kai ka kaga ta manta kanka wato ba'a suke wa annabi kun Allah ta'ala yace ka ce musu innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ne fa ina bin abin da aka mun wahayi ne daga wajen ubangiji abinda su kafiran farko suka kasa ganewa kenan haka kafiran yanzu ma abinda suka kasa ganewa kenan yanzu arnan duniya da suke tsambaman musulmai da musulunci suna so a raba tsakanin shari'ar musulunci da kuma rayuwa su sun kasa fahimtar shari'ar musulunci ta kutsa dukkan rayuwa ba abinda ba shari'a ba shari'ar da ta koya maka fitsari ta koya maka ba haya da yadda zaka ta'ammuli da shi shari'ar da ta koya maka hatta irin wannan kaskantaccen abu shari'ar da ta koya maka yadda zaka mu'amalanci bola shari'ar da ta koya maka yadda zaka yi abu da yake mafi komai an ambata maka to don haka sun kasa fahimtar shari'a rayuwar musulmi ne baki daya ta kutsa ko ina babu inda bata shiga ba su a tunaninsu so suke duk wani abu inda ya zo na zamani sai a juyar da nassosin Qur'ani dan su dace da abin da zamani yake so irin yadda ake ma sauran addinai su ba su gane ba annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda aka ce masa kul ka ce innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi ni fa kawai ina bin abin da aka mun wahayi ne daga ubangiji na da aka musulmi ma kawai yana bin abin da ake wahayi ne ga annabinsa da abin da annabinsa ya faɗa ko ba a canza ba haka lamarin yake za su ce mana mu yanci baya ne ba mu da takaddum ba mu da wane ne amma mu kullum burinmu rayuwarmu ta zamanto kwatankwacin irin ta shekara 1400 da suka gabata a birnin Madina mu haka kullum burinmu rayuwarmu muke so ta zama ko da kuwa kayayyakinmu ya bambanta amma muna so material ɗin ya zama irin nasu ko da yadda za mu sarrafa abincinmu ya bambanta amma muna so irin abin da ya halatta gare su shi ne namu haka muke so ko da nau'o'in kasuwanci irin na yanzu ya zo wanda babu shi a zamanin amma muna so ya zamanto ƙa'idojinsa irin na yadda suka yi mu haka rayuwarku take to abin da suka kasa fahimta kenan su ma Qurayshawa sun kasa fahimta sun tsammata annabi ne yake kagawa da kansa dan haka shi din ya canja mara shine Allah yake kace musu ni fa ina bin abin da aka mun wahayi ne daga ubangiji na walaysa li an ati min indi bi shay'in ban isa zo da wani abu da radan kai na ba hada basairu min rabbikum wannan da kuka ga shi alqur'ani basair ai hujjoji ne daga ubangijinku wa hudan kuma shari'a ce wa rahmatun kuma rahama ce amma da kaumi yu'minuna ga mutanen da suka imani Allah ka tabbatar da mu a ciki Allah ya ce
wa idza quri'a alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun واذكر ربك في نفسك تجرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون
الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن كما إذا أكرنت القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كشورة رمسا أيها المؤمنون وأنصتوا كما يشيروا عن الكلام لعلكم ترحمون أما أنا زعمك رحمة الاستماع والإنصات abubuwan ibarori ne guda biyu kowanne wasu malamai kamar Imam An-Nawawi ya ce duka daya ne wasu malamai kuma sun ce akwai farki a tsakanin su wato akwai as-sukutu akwai al-istima'u akwai al-insatu shi as-sukutu yana iya kasancewa daga kowa ko kana shauraran wani abu ko ma kai kadai ne zaka yin as-sukutu shiru kenan karo bakinka sannan akwai wanda yake al-istima al-istima shi kuma shine ka dinga jin abu da kunnanka kunnanka ya dinga riskar abin da ake fada kuma ba lalle ne abin da kaji ana fada ya iya kaiwa zuwa zuciyarka ba domin zaka iya yin al-istima kuma ma'al kalam kana iya yin magana kuma kana istima'i kana jin abin da ake fada kuma kana yin magana haka ne ko sau da yawa za ka ga mutum yana magana kuma yana jin abin da ake faɗa a wani waje haka gashi a gefensa ana magana yana ji kuma shi ma zance yake da wani amma in yana jin wancan ɗin to kaga wannan al-istima'u kenan sannan akwai kuma wanda al-insat al-insat mafi yawancin malamai sai suke nuna cewa shi al-insat al-istima'u ne sannan kuma ma'ahudhurul qalbi ka halarto da zuciyarka gaba ɗaya zuwa ga wannan kana bin ɗai abin da ake faɗa ɗin kana shaurararsa da zuciya to kaga waɗannan abubuwa ne guda uku da haka ba as-sukutu kawai ake so ba a'a in ka yi shiru amma zuciyarka sake-sakenka kawai kake yi ana karatun Qur'ani ana ambaton Qur'ani amma kai kuma tunaninka kawai yana saka wasu abubuwa daban da safin kasuwa kake to nan baka yi ba baka yi abin da ake umarnin ba ko kuma mutum yana jin abin da ake faɗa amma kuma yana magana yana jin abin da ake faɗa amma yana magana ko kaga mutum ya zo ana karatun alqur'ani amma kuma waya ce a hannunsa yana ta haka ina kita haka kuma wajen wa'azi waya zo ana fassarar qur'ani me rai kawo shi kuma to kaga na wajen da yi insati ba ko da akwai istima'i babu insati domin abin da ake bukata insati kunnanka yana jin abin da ake faɗa kuma ka daina magana an sami as-sukut kuma an sami al-istima sannan an sami hudurul qalbi to shi ne yake zamantowa insati to kaga waɗannan abubuwa su ne ake umarni da su na ɗaya an ce fastami'u lahu kunnanku ya dinga jin abin da ake faɗa sannan nan kuma da aka ce wa ansitu zuciyarku tana halarce ko ba tare da bakinku yana magana ba shi ne abin da ake so a yi ma alqur'ani me yasa ka Allah ta'ala ya faɗa haka ga muminai su a muminai yake wa magana saboda su kafirai suna cewa la tasma'u li hadha alqur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun la tasma'u ai sun san me ake nufi da asma sima'in ma kada ku ji ballantana dan idan kuna sama'i to zake ku zuwa ga insati a hankali wanda zaka ga yana hargowa yana hargowa yana hargowa wata rana an zo wa'azi a wani waje shekarun baya wata abuwa a nan garin to a wajen akwai daba ta samari dabar mai shayi ana wa'azi amma wallahi hayaniyan nan ta su shigowa take ciki mai sanarwa tun da wuri sai da ya musu magana na ce ku kyale su dan azo wani wa'azi na fara wa'azi a hankali da na juyar da wa'azin na zuwa ga lamarin kiyama ina tsanantawa billahi lazi masu lokacin suka shiru ba set kowa ya shiru ya shiga hankalinsa har na gama wa'azi ba wanda ya ce ban ji wata sauki ya tashi ba na bi wani babi ne na wani usulubi wanda sai na tilasta sun ji ai suna da imani shedan da yake zuga su amma da aka bi wani layi sai ya sa su daga istima'in nan sai suka sami insati da farko ba sa san su shaurara hikmarsu suke so su dindai amma kaga da yake har suna istima'i sai kai su zuwa ga insati to shine su kafiran Quraishawa suka ce insati abin nan istima'in makarai la tasma'u li hadha alqur'ani saboda sun san matukar ana ji ko da ku ana surutayya ana dariya ana izgili a annabi in dai suka ci gaba da shauraro Qur'ani zai kama zuciyarsu to shi yasa suka ce to wannan din makar ku yi da yake matsayata ne kuma a hakan ma sai da kuma aka jin aka yadda to shi yasa kanan Allah ta'ala sai ya ga wa mu'minai yace wa idza qira'a alqur'anu fastami'u lahu hukam idan ana karatun alqur'ani ku kasa kunne wa ansitu kuma ku shaurara da zuciyarku la'allakum turhamuna lan yaz'amukum rahama kaga zuciyar suka ce la'allakum tagalibun su kullun jayan duniya suke so shi kuma mu'mini aikin sa kullu yana da rahama ne shi yasa ka can su ga abin da suka faɗa nan kuma ga abin da Allah ya tallata wa mu'mini rahama nazalat fi tarki al-kalam fi al-khutbah fi al-khutbah wasu malamai nan ma nan ya kawo abin da wasu malamai ne suka faɗa cewa wannan aya ta sauka ne a garin hana mutane yin magana a lokacin da ake hutuba wa abara fi hadha alquran lishtimalha alayhi an kawo ibara na qur'ani ne a maimakon hutuba sai aka ce qur'ani wato lishtimalha alayhi saboda hutuba ta tattara akan sabon qur'ani ne wa kila wasu malamai suka ce fi qira'ati alquran mutlaqan nan ana nufin qira'ati alqurani ne kawai alal mutlaq alal itlaq kuma wannan din shine wa huwa sahih domin asalin ita wannan aya wato kamar yadda an-nuqash ya ambata yake cewa wal ayatu makiyya ayan nan a makka aka saukar da ita sannan wa lam yakun fi makkata khutbatun wala jumu'a ai a makka babu hutuba juma'ar ma ba farlanta ta ba sai da aka zo madina da aka ba san wadannan batu sai da aka zo madina aka san juma'a aka san kaza ayar kuma a makka ta sauka don haka ba tana magana akan hutuba ba kawai tana magana akan shi karatun alqur'ani ne yayin da ake karatun alqur'ani to a shaurara masa kuma a kasa kunne wannan an kawo shi alal itlaq fatarkul kalami fil khutbati wajibun tare da haka dai daina yin magana in ana hutuba shi din wajibi ne saboda hadithan Abu Hurairah Allah ya yarda da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qulta li sahibika yawm al-jum'ati ansit faqalla gauta in ka ce ma kaji mutum ma yana magana sai ka ce masa kai ka shiru ba a magana in ana hutuba shikenan kai ma kai lagau mutum shi ma ya lagau abinda malamai suka fassara lagau ba shi ladan juma'a shi ma ba shi ake ce bashi da juma'a ba kun san idan mutum ya je shi ya sallar juma'a ko wani bonus ai ita ba ordinary sallah ba ce akwai ciki da alako ne akwai ƙari a kai in aka ce falaisa lahu juma'a man takallama wal imamu yakhutubu falaisa lahu juma'a wa man qala lahu ansit faqad laga wanda ya magana lokacin da limai ke hutuba bashi da juma'a wanda kuma ya ce masa yi shiru to shi ma yayi lagawo ya bi shi sallar su tana nan amma ladan da ake samu na halartar juma'a sai rasa shi ne abin da ake ne ba wai ana cewa ci sai sun je sun sake kara'i ba ne sun sake wata sallah to don haka daina magana a lokacin da ake hutuba shi ma wajibi ne wa fil qur'ani nadamu lokacin da ake karatun alqur'ani kuma malai yace mandubi ne amma lokacin da yake karatun qur'ani matukar mutum istima'i yake na musamman nan ana nufi kenan idan mutum ya zo shi a lasifika kawai a masallaci sai sa qur'ani eh kuma ka tashi kana so a kawo maka dan mamanka zaka yi sahur masalan shikenan ga ko masallacin angurku an saka qur'ani yana ta karatun qur'ani sai karke magana ko kuma wani kawai ya zo shi da wulbaransa zai sai da magani ya sa karatun alqur'ani ya tsaya muku ke gaban shagunan ku ko mu kuna dan maganganun ku yake sai ku shiru duk ku daina magana ba shi ake nufi yanzu shine ya abin da ba daidai ba ya imposin din wannan ba kan mutane shine yake da laifi mana wanda yake da yake karatun alqur'ani shi insati ana yin sa ne a shauraro ba kai da kake ba kai da kake kan dama baki da kake dashi ba zai yi kana karatun alqur'ani kuma kana surutai ba ka bata ladabin qur'ani karatun qur'ani shi zaka yi to wanda yazo shi ya zauna a wajenka dan ya shaurari karatunka ko yana halarci a wajen kuma yana jin karatunka bayan ka kebe a inda ya kamata ka kebe a inda ya kamata ba ka zo kai inda majalisin mutane suna zaune a shago ana sana'a sai ka bude qur'ani kai ka tattazaba kai qira'a su kuma suna magana ce ku ku ji abin da Allah ta'ala ya faɗa a ustaz shiga masallaci nan ne aka tana da aka je kake nan kuma wajen sana'a ne sai aje ai sana'a inda ake sana'a ita kuma ta gaji magana inda ake karatun qur'ani kuma an kebe shi dama cikin hadithu muawiya ibn hakama sallallahu annabi ya ambaci matsayin alqur'ani inna hadhihi almasajida la yasluha shay'un min aqdar an-nas illa ma buniya li dhikrillah wa qira'ati al-qur'an haka ma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam to don haka sai mutum yaje shi yayi karatun sa to wannan mas'ala ce da wacce take masu fadi anan waje har malamai suka tattauna mas'alar yayin da mutum yake karatu abin a matsayin mamu shin yaya za a yi nan ba mas'ala ce malamai sun kasu mazhabi biyu wanda ta karfi akai wasu ce a inda yana karatu ne a bayyane dole sai ya shaurara wannan duk malamai ba su safani akai ba wasu suka ce a lokacin da yake karatu fisriya a lokacin da yake jahariya din ma to mutum zai karanta fatiha wasu suka ce a ba zai karanta fatiha ba zai karanta fatiha ne ko lokacin da liman yana sakta wato dan shurudan nan da ake baste a tsakanin karatun fatiha da karatun sura akwai limaman da suke dan baste to sai karata hadara gashi nan dai masail ne da malamai suka yi sabani akai ko wani abin da ya dogara akai bana son na fada da magana akan wannan janibi amma duka da ya fada karkashin wa idza qira'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun to mane yace wa khatama sura bima bada'at bitawjihi ila dhikrillah wa afdaluhu bin nafs sura aka cike ta da abin da ta fara fuskantar da mutane zuwa ga ambaton Allah subhanahu wa ta'ala wa afdaluhu bin nafs matifiyin ambaton Allah shine wanda za a yi azuci fa qala sai Allah yace wadhkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyarka ka tuna shi a cikin zuci ai sirra ka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuci hadithan abdullahi ibn sa'd ibn abi waqas wanda ibn hibban ya rawaito yana cewa khairu dhikri al-khafi wa khairu rizqi ba yakfi wato mafificin zikiri shine wanda aka yi shi a koye mafificin arziki kuma shine wanda ya wadatar to nan Allah subhanahu wa ta'ala ce wadhkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a zuciyarka mana kullu zuciyarka me yasa aka ce fi nafsika ba ana nufin cewa wai karka ambaci ubangiji ne a baki aji ba a'a in zaka ambata a bakin ka fara ambatar sa a zuciya kar ya zama to kawai ka san wasu sai ka ga mutum ya rike carbi ana dai ana kalla a wuwa da tadariya har ma insha Allah zai yi wani ila ko carbi yana ta jan carbi ka zuciyar sa ta ambaci Allah bata ambata ba ya shagaltu da wani abu to shi yasa aka ce mafarin ambaton Allah zuciya kafin kuma ya burtsu a cikin harci to shi ne nan Allah ta'ala ya ce wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan kuma kana mai kankan da kai ga Allah dan ai tadallulan wa khifatan kuma kana mai tsoron Allah ai khaufan min kana tsoron sa thumma bil lisan sannan harcen ka kuma ya furta yayin da harcen ka zai furta to ba da harbowa ba Allah to kaga wannan ya zama harbowa kenan ana iskili da sunan Allah subhanahu wallahi babu ladabi a ce ko kada kaddara ba sunan babu mutum haka je yara suna ta kira ana ta kira ko iso ne iso ne iso ne iso ne misali a kofar gida ai yara sai su ce sai su fada su ce fada a zo ana zo da baban su to amma shi yana yi masunan Allah haka babu ladabi ko a hankalci babu ladabi a ciki Allah ya wuce wasa. To shine Allah ta'ala yace wa dunal jahr min al-qawl ba tare da hargowa ba in zaka furta. Dunal jahr min al-qawl ba tare da hargowa ba, kada sauti kana hargowa, yayin da zaka ambaci Allah ba asu. Akwai muhallan da shari'a ta yadda daga sauti in za a ambaci Allah, suna nan ke bantattu. Ai kasdan baina kuma sai zaman to kayin tsaka-tsaki. Kuma ambaton Allah nan ana san sabbin guduwi wal asal safa da maraice. Kaga anan ma an ambata maka azkarun sabahi wal masa bil guduwi wal asal, ai awailin nahar wa awakhirihi, farko farkon wuni da kuma karshen wuni, kamar yadda ya zo a cikin hadisai muka sani, kuma mutane suke kiyayewa alhamdulillah. Allah yace wala takum min al-ghafilin, kada ka zan daga cikin gafalallu. Rabbana nu an dhikrullahi, daga ambaton Allah ya zamanto mutum baya zikiri a da kyauta ba, ya samu lokacin da zai dinga zama yana zikiri, ya rika samun lokacin zai zauna yana azkar. Duk wanda ya so a cikin azkar, akwai wanda ake muqayyad, akwai mutlaq, akwai azkar din da ai ga an samu su iyaka, kuma an samu su lokaci, ba a yin su a wani lokaci sai a lokacin su. Yanzu misali ba za ka zo ka yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 ba, ka ci kace da na ɗarin nan kawai ko wani lokaci ba a ce ma ba, wannan an taskance shi ne duburar salawatul maktuba. Kuma in kai sallar nafila ba a ce kai ba, in kai kai bid'a bayan sallar farilla aka ce. To kaga ko wanda aka taskance musu akwai adadi kuma akwai lokaci, akwai kuma azkar da aka basu kawai saboda rahmar Ubangiji dan ka samu ƙara guzuri, sai aka basu su alal itlaq mutlaq, kawai an sake maka su ne, ba a samu adadi ba. In ka gina maka yi dubu goma ma miliyan ma kai, to ka san suna nan. Misali in zaka hada su a matsayin zikirin guda ɗaya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamd, wannan kai su iya adadin yadda ka gina ma, astaghfirullah wa atubu ilayk, kai su iya yadda ka so. Ba a taskance ma an ce sai ɗari ba, annabi da ya baka labarin yakan yi ɗari da shi, amma kai ba a ce ma sai iya ɗari, za ka iya sama da haka. To don haka mutum ya samu lokacin da zai dinga yin azkar a duk wuninsa, ya samu lokacin da zai ajiye da zai dinga azkar, ko da lokaci ayyanan ne, ko kuma ya dinga yi lokacin da ya samu dama, amma kada ya bari wuni ya wuce bai san lokacin da ya waɗansu azkar ba. Allah ka taimake mu. Domin Allah subhanahu wataala ya faɗa, yace ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa. Allah yace innal ladina inda rabbika, ka sani fa in har kai baka yi ba, to waɗannan da suke wajen Ubangijin ka mala'iku kenan, la yastakbiruna an ibadatihi, ba sa girman kai daga bautar Allah, da'imar bautar Allah suke yi, wa yusabbihunahu, kuma suna ta yin tasbih, wa yunazzihunahu amma la yaliqu bihi, suna tsarkake Allah daga dukkan abin da bai dace da shi ba, wa lahu yasjudun, kuma ga Allah dan suke sujuda ba sa fasawa, ay yakhussunahu bil khudu'i wal ibada, suna kebe Allah subhanahu wataala wajen kankanta kai da bauta, fa kunu mithluhu, ku zama to kamar su mana, ba za ku iya zama irin mala'iku ba, amma ku zama masu yawan bauta kuma. Haba yushra'u lil qari'i sujudu, kuna yushra'u lil qari'i sujudu tilawa fi salatin aw ghairiha, ana an shar'anta wa ne karatu in yazo shi kan wannan aya ta karshe, to yayi sujuda ta tilawa a cikin sallah yake ko ba a cikin sallah ba, yi a cikin sallah bai zama dole ba, kamar yadda ya tabbata cikin hadisin Umar ibn Khattab akan yi, yace sukan yi in sun so wani lokaci kuma ba sa yi. Inna ma dai akwai wanda malamai suka ambata akwai azabi, so an fi so a yi su, suna nan sun taskance su kamar irin guda biyu na cikin suratul hajji da makamantansu, sun an ayyana waɗansu azabi, su ba a so a tsallake su, ana so a yi su, amma in har mutum bai yi ba, dogaro da abin da Umar ibn Khattab ya ambata ba laifi ba ne. To in mutum ya zo wannan gaba zai iya yin sujuda, sujudun tilawa. Wa yushra'u lil mustami'i, kuma an shar'anta ga wanda yake shauraron ma, idha sahha lil qari'i an ya'ummahu fi salati, idan har mai karatun ya inganta masa limancin sallah, nan kawai magana ce mallam ya ambata. Amma kawai shauraro, idan har kana shauraro mai karatu yana karatu kuma kai ma shauraron sa kake yi, ay al-qari wal mustami'u sharikani fil ajr ko sharikani fil ajr da mai shawar da mai karatu da mai shauraro tarayya suke cikin lada yanzu mutum yazo yana karatun alqur'ani yace ban zo musallaci ne karatun alqur'ani kai kuma sai ka kudurta ban zo ne kuma shaurare shi yana karatu duka ka mai da hankalinka ba sake sake kake ba kana ta jin karatun da yake har ya gammala to kun yi tarayya kai ma kana da ladan to don haka idan mai karatu yayi sujuda kai ma sai ke sujuda in mai karatu bai yi sujuda ba ma kai kuma kaji ka san wajen sujuda ne kai sai ke sujuda mana yace wa yashtaratu fi sujudi tilawati shurutu salah an shartan tasharruda na salla da sujudu tilawa wannan shine abinda yau duk jumhur suka tafi akai al-a'immatul arba'a akai suka tafi Imam Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal duk akan haka suka tafi bayanansu yana nan Ibn Qudama yayi bayani cikin al-Mughni adanna al-Imam Shafi'i shi ma akwai bayanin da ya kawo cikin al-Umm dan haka duka dai malamai akan wannan suka tafi amma zahirin magana abin da yafi dacewa kamar yadda Sheikh Ibn Baz ya bayani cikin fatawarsa da wasu malamai ma daban sun goyi bayan wannan fatawa tun kafin sa shi ma kai ta aqidi yayin abin da wasu magabata kadan suka ambata ba a sanya sharadin sallah ga sharadin sujuda me yasa su wannan cin suka fada sun dauke ta ne a matsayin nafila amma zahiri sujuda ce kawai ba nafila ba ce sujuda ce wanda ake ta ta'abbudiyya ai sajada shadar ne daga cikin mai annafila haka ne ko ai ba sallah ba ce asali wannan tana ce an sharbanta maka dan haka in ka samu kanka ba alwala ba ce dole sai ka alwala ba in ka samu kanka ba halin fuskanta alkibla ba a sharbanta maka matsayin ta daya da sujudu shukr tana zuwa ne mubasharatan kamar yadda ita ma wannan tana zuwa mubasharatan amma su abin da suka ambata idan har misali sharadan basu cika ba to ta sarai sujuda ta sarai a gare ka to idan kana so kai zaka iya yi ko da wannan cin sharadan basu cika ba kamar yadda sujudu shukr ita ma tana zuwa ne mubasharatan daga an baka labari kuma sai ka ce baka je kai alwala dan kai sujuda yanzu kawai sujuda kai ba sujudu shukr ba sujudu shukr daga lokacin da labarin ya same ka ne ko kaga abin da kake sa kawai sai ka sujuda ga Allah subhanahu wataala to a matsayin haka suke nafi gamsuwa da wannan fatawar da su Ibn Baz suka bayar wallahu ta'ala a'lam wata juzu ba'da salatai subhi wal asr kuma koda bayan sallar al-asr ne kuma koda ba to idan har misali a ce a matsayin nafila take kamar yadda suka ambata nan ma nan shi ba malike ne ya ambaci wannan fatawa to ai sallah bayan asubahi da bayan al-asr kuma ai bai halatta ba haka ne ko kenan shi ba nafila bace wa qabla al-isfar al-a'la wal iskirar kafin rana ta gama tabowa ko kuma wato kafin rana ta yi bayan rana ta yi irin dan fasafasan tana kokarin fadawa kaga duk lokaci ne da aka hana yin nafila to amma ya halatta ita sujudu at-tilawa mutum zai iya yi ta wallahu ta'ala a'lam mun zo karshen surutul anfal kuma dama mun ce yau ne za a tsaya da karatun insha Allah saboda gabatowar watan Ramadan sai albarka muna roƙon Allah ta'ala ya riskar da mu wannan wata Allah ya ba mu iko azumtar sa kamar yadda Allah ne ya umarni muna roƙon Allah ya sa mu na cikin wanda za a yantar da su a cikin wannan wata mai albarka da mu da zuriyar mu baki daya Allah ya gafarta wa iyayen mu Allah ya gafarta wa malumin Allah ya gafarta wa wanda suka raja yau wanda ba su da lafiya ubangiji Allah ta'ala ka ba su lafiya ni sai dazan san labari ashe malam Shu'aib ya yi hasa yanzu na nasar labari shi ya yi hasari ya san karaya a cinya malam Shu'aib mai albasa yana asibiti akan gobe za a masa aiki yana son yan uwa su ciki muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya Allah sa aya dace Allah kuma ya kare mu baki daya ka mai da mu baya wa alaikum salam
ka
ko idan karatu ne kai playing ana sai ka kashe yakina da iko sai ka kashe ya fi ladabi sai dai abin da ya bujuro maka kawai akwai abin da zai bujuro maka ba kafin ka kashe abin ana buƙatar attention din to irin wannan babu laifi arabi ne amma in har kai ne ka kunna to zaka iya kashe kuma sujudun tilawa bata shafi wanda yake shauraran karatu a kasar bata shafi wanda yake gani a telebijin ba sai tana hukunci ne akan wanda ka ganshi mutum yana karatun alqur'ani kake shauraran sa annabi sujudu tilawa ta shafi mutum haka malamai suka ambata malamai muhassirai Sheikhul Uthaymeen yana ji shi ne wannan bayani maimun to idan mutum yana ne don ya koya ba zai zama laifi ba dama abin da aka ki ai duk wanda yake maimun to yanzu zuciyarsa ta tafi zuwa ga Qur'ani mai ba yadda za a yi kai maimun kuma zuciyarka ba ta ta'allake da shi to ai kai insajin insha Allah abin da ake bukata kar mutum zuciyarsa ta gafala daga Qur'ani kuma ana karantawa inda yake shine abin da ba a so wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم